الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من الساكة سادوها أولا مسلاتي بتارث البركة مسلاتي مولدة لكينا جكين قرم بوشي أجهر بوشي أولا يمشينا الصبر يومنا تفس دوات رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم عدو إلى اليهدود 40 أكو wanda kuma yake daidai da tara ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajj da muka tsaya akan ayatan nan a kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi da za mu ansa
a wannan ba sai mu na dan
akwai wanda ya rubuto yake tambaya akan bayanin da ya gabata na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta surori guda uku a sallar da ta dare, ya karanta suratul baqara da kuma suratul nisa da suratul ali imran. To shi ne yake tambaya cewa shin ya karanta surori guda uku ne a cikin raka'a daya, wato a raka'a ɗaya ne ya karanta su ko kuma a duka raka'o'i biyu? A zahirin hadisin yana nuna a raka'o'i guda biyu ɗin, ba wai a raka'a ɗaya ba, a cikin raka'o'i guda biyu haka hadisin ya nuna.
Yawwa
sannan yake tambaya cewa karatun hakan ya tsaya akan nafiloli ne ko har lokacin sallar farilla? Lokacin sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallata farilla ne da sahabbansa, saboda kuma ba a taɓa jin cewa annabi ya karance baqara ba, ballantana ya karance duka waɗannan surori uku a cikin sallar farilla ɗaya. Sallar farilla ana yin ta gwargwadon mutanen da suke bin mutum sallah, kada ya tsawaita yadda zai cutar da wani ko wani mai buƙata ya shiga cikin damuwa. Baraka wannan a sallar ta ce ta nafila ba ta farilla ba. Sannan yake maganar cewa an ambaci suratul nisa'i kafin suratul ali imran, haka yake a cikin hadisin annabi ya karanta baqara sannan nisa'i sannan kuma ali imran, duk da cewa a tartibul mushaf a yadda jerin su yake a cikin mushafin da muke rike da shi sai an yi surati daga baqara sai suratul ali imran sannan suratul nisa. Wannan tartibin mushaf daga baya ne aka jera wato surorin mushafi akan irin wannan zubi, ba wai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bane akai wannan, lokacin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Sosan da yake tambaya cewa mutum zai iya karanta wasu ayoyi a cikin sura daya, wato misali ya karanta wasu ayoyi sama da uku sannan ya sake kawo wasu a gaba bayan ya tsallake wasu. Wannan baya halatta ka zo karatun alkur'ani a sallah ko ba a sallah ba, ka rika rantar aya uku sai ka tsallake wasu, ka karanto aya uku gaba ka tsallake wasu, za ka iya canza ma'anar ma a haka. Wasu ayoyin suna da alaƙa da ayoyin da suka gabace su, idan kana wannan tsallake-tsallaken to za ka iya lalata ma'anar, saboda haka sai dai karanta ayoyi uku, in ka yi ruku'u ka yi sujjada ka ɗagu kuma aka sake karantawa ko a cikin surar ko a wata surar daban, amma yanzu to karatun har suke yin sa kana tsallake ayoyi, wannan baya halatta. Sannan kuma wannan shi kuma yana tambaya ne akan cewa wani mutum ya sakin da mutum ya daura shi akan zato. Wato misali ya ce idan ya saki ganin matarsa tsaye da wani ɗa namiji a waje to ya sake ta, sai kuma bayan haka ya zanta da wani a tsaye ashe kuma wani muharraminta ne, sai ya ce mata ya sake ta, sai daga baya ya fahimci ashe ɗan'uwanta ne. Shin wai sakin ya zartu ko kuma bai ɗauku ba? To inda dai ba wata kwakwalwa ba ce tambayar. Saki ya yi matuƙar mutum ya ce ya saki matarsa da ita ɗin ya saki. Saki ya yi. In ya ganta da namiji ya ce ya saki ta, ko ce in ya sake ganin ta da namiji ya saki ta, kuma sai ya ganta da namiji ce ta sa saku. Daga baya ya gane kuskure ya yi wani kowar abu ne daban. Amma zai wahala da zarar mutum ya ganta tana tahowa bai tare da ya yi bincike ba kawai ya ce ya saki ta, mai hankali dai zai wahala yawa. Wannan kuma yana magana cewa wata mutum ya halatta a masallaci ya keɓe wani wajensa, kullum sai shi kadai zai zauna a wannan wajen bai yadda wani ya zauna a gurin ba. Wannan ba daidai ba ne mutum ya yi wa kansa gurbi a masallaci na shiri, ko da kuwa baya nan ba wanda zai zauna a wurin, in kuma har yanzu ya samu wani ya zauna zai tashe shi, wannan ya saba sunna. Idan yana gurin ne ya tashi dai wata bukatarsa, in ya dawo ko huwa a haƙo bihi, haka annabi ya ce. Mutum ya tashi daga majalisinsa wajen zamansa, sannan dai wata bukata ya dawo, annabi ya ce shi ya fi cancanta ya zauna wurinsa. Amma ba ya kasance gurin gimin da'imin shi ke zama a gun ba, in wani ya zauna kuma dole ya tashi, wannan baya daga cikin sunna. Wannan yana magana da cewa mahaifiyarsa ta yi fama da rashin lafiya shekara 7-8. To a wannan lokaci an sanya ta a cikin tsarin inshora ta kiwon lafiya, wanda take samun sauƙin magungunan da take saya har Allah ya mata rasuwa. Wato tana biyan 10% na kowane magani. To shi ne yanzu yake maganar, to yanzu ke nan tashi ka caci koko mene ne aka yi, kuma ya za su yi yanzu da abin da duk mutumin da ya yi wani abu ba tare da ya san hukuncinsa ba, wani Allah ba ya kama shi. Yawanci mutane ba san hukuncin abin ba. So wanda ya yi wani abu ba tare da ya san hukuncinsa ba, ba a cewa ya yi laifi ko kuma za a kama shi da wannan. Allah yana kama mutum ne da laifin da mutum yana sane ya yi da ganganci, to wannan shi ne ake kama da laifi. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, Allah ya ce abinda kuka yi da gangan ba abinda kuka yi bisa kuskure ba. Muna fatan Allah subhanahu wataala zai yafe mata akan wannan. Sannan tambayarsa ta biyu shi ne cewa idan mutum ya yi alfasha da mata ba ɗaya ba ba biyu ba tare da yadda ya yi zina ba, to shin idan ya tuba ya daina wai ba zai samu mata ta gari ba, kuma dole ne sai an yi da iyalinsa? Duk mutumin da ya yi laifi ya tuba, Allah yana yafe masa laifinsa. Allah subhanahu wataala ya ambaci manya-manyan laifuka irin su shirka da Allah har ma da zina. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الشرك هذا هو نعيل الله في بنته ذاته هي التوبة. الشرك عنين كساني منين هو نعيل الله في بنته ذاته هي التوبة. الله سبحانه وتعالى ألا يكرم التوبة la iyaka idan wani abu ne ya dauka na haƙƙin wasu a cikin wayar musu da haƙƙin su amma ba za a ce shi tuban sa ba za ta karbu ba ko kuma ko ya tuba Allah subhanahu wataala zai ba sa hukuma to ya zama ba a karbi tuban ba kenan saboda dukkan wani abin da mutum ya yi ya nemi Allah gafara ya tuba ya gyara zuciyarsa tsakanin sa da Allah Allah zai yafe masa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله تينا غافر تذنب بيك بعدها وتنظر نسك توبة الله مغافر عني سوراك إن يتوب شكينا سير الله سبحانه وتعالى يافي متى سنة بذاء جي ويبذي سامو أتا تقربك وذاء جي دول ولي sai abin ya faru da iyalansa ba a mai laifin iyalansa ko mai laifin ƴaƴansa su ba su suka yi laifi ba don haka Allah baya kama wani da laifin wani wala taziru waziratu wizra ukhra wani ya yi laifi Allah ba zai kama shi da laifinsa ba zai kama shi da laifin wani ba Allah yake cewa hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla wanda ya tsaya ya salli dare tare da liman har liman ya gama za a rubuta masa ladan tsayuwar dare to yake cewa shi kuma mai ladan liman in kai imamu ka samu lada a dalilin tsayawa tare da shi kuma sai ka tambaya shi an ba shi ko ba ba shi ba a dalilin tsayuwar ka da shi aka baka ladan amma kana tunanin cewa shi za a hana shi tambayar ba ta da kanta ne da salati salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da karatun alqur'ani wanne ya fi falala karatun alqur'ani ta mai yake da kowane zikiri kowane abu da za ka ambata alqur'ani shi ne afdalu zikiri wannan bil ijma babu wani zikirin da ya kai karatun alqur'ani sai dai kowace kowace ibada ce wannan ibadar kuma za ta hana ka yin wacce ibadar ba dan kana karatun alqur'ani ba za ka fata yin salati ba ba ka ce tunda karatun alqur'ani ya fi falala to ba zan kare yin salati ba wannan kuskure ne saboda za ka yi salati ko za ka yi karatun alqur'ani fifi ta wani abu akan wani ba shi yake nuna cewa ka bar ɗayan ba kada ka yi shi a'a za ka yi ci gaba da yin salati akwai ma inda salati yake zama maka muhimmi matuƙa da gaske kamar lokacin da kake addu'a ana son ka shigar da salati a cikin addu'ar ka ko a farko ko a ƙarshe ko kuma a tsakiya almuhim dai zan to ka gaure addu'ar ka da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan mabuɗi ne na amshi addu'ar ka saboda haka kasancewar alqur'ani shine mafi ficin zikiri babu wani abin da za a bauta wa Allah da shi na ambatansa kamar karatun alqur'ani wannan ba shi yake nuna kuma ka zaɓi karatun alqur'ani kadai kamar sauran ibadu ba sauran ma za ka yi su wannan kuma yana tambaya ne akan cewa amsar da muka bayar jiya na cewa bai halatta wani mutum ya baya wani kuɗi ba akan cewa zai kawo masa wasu kuɗaɗe ƙayyadaddu to shi da yake cewa to menene hukuncin wanda za su haɗa kayan caji haka da ya rubuta kayan caji kuma su ce a dinga kawo musu 1,000 a kullum ba 8,000 ne to ban dai gane mai kayan cajin ba ma dai in yana nufin dai wanda zai haɗa wani kayan aiki ya ba ma wani akan cewa zai kawo masa wani return ko a kullum ko duk wata shi wanda yana shiga babin haya ne kamar kayanka ne ka ba wani haya kamar yadda za ka sayi a daidaita sahu wannan keke napep ka ba mu wani a kullum yana kawo maka 1,000 ko 1,500 a nan haya ce za ka ba shi shi a matsayin wannan 1,500 ɗin haya ce ta yinin ka ba shi kuma zai baka wannan kuɗin shi kuma ya tarbe je ya nemi abin da zai nema da wannan kekana fit ya samu 3,000 a rana 4,500 ko 4,000 ya samu a rana nashi in kuma zuwa ya ajiye ya kwanta ya bacci ba kai dai zai baka 1,000 tunda ya karba haya a tsawon yinin wannan babu laifi kana ba da ijara kana iya ba da kayanka haya wanda ka ba wa haya shi ma ya ba ma wani haya da sharaɗin ne hayar ta zanto a irin abin da ya karba haya a kansa wato kada ka ba wa mutum hayar gida dan ya zauna shi kuma ya ba mu wasu hayar gidan dan su sai da bakin bayan ci kaga za a tuntar da mai gidan kenan ko a sa injin nika saboda idan an ba da hayar ne dan a zauna to kana iya ba mu wani haya amma da sharaɗin shi ma zai yi abin da ka karɓi hayar domin sa ka karɓi shago dan ka zuba kaya ka sayar sai ka ga ba ka da bukata kana iya ba mu wani hayar shago amma da sharaɗin shi ma kasuwanci zai a ciki kaya zai zuba a ciki ba wani abu da zai zo ya cutar da gidan ba zai yi a ciki to wannan duk ya halatta kana iya ba mutum hayar mota shi kuma ya je ya dora wasu haya a kai in ya samu abin da ya samu nashi ne kai kuma zai biya ka sawa'un ya samu bai samu ba wannan ya rage naka kamar ka ba mutum gida ne haya ya zauna bai zauna ba wannan shi ta shafa wannan shine ijarar manfa'a ka ba mutum abinda kake da shi ya amfana da shi na wani lokaci ya biya ka shi ba zai ba mu wani hayar wannan amfanin kawai wannan babu komai saboda haka in wasu injina ne da mutum yake dauka ya ba mu wani hayar su a kan shi kuma zai rika kawo masa kaza a yini wannan babu laifi dan an yi haka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
الله سبحانه وتعالى يحكي ذلك ولكن هجوجي الله سبحانه وتعالى يا أنبتا لأن الله يحيي الموتى يا أنبتي سني سبودا tabbatar da ce ku tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala da annan Allah huwa al-haq ku tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shine gaskiya wa annahu yuhyi al-mauta kuma lalle shine yake raye matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi bai iko ne a bisa duk a bisa komai wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma lalle al-qiyama tana nan tafi babu kokonto a cikin ta وأن الله يبعث من في القبور كما للي ألا ينا وتزيت شواء النسكي سكي قبر قرى كما ربك فارب بياني أجيع شواء وبنجي سبحانه وتعالى يا أبا شواء الشند لليه قدابي وما سكرتي وأن سكي ينكي دكا وتشكى أكن شواء الله سبحانه وتعالى ذي إداود متنبايا متوسع ذي إداود وننجا بجكين دسا رتتكي أتكين كسا ta rurrige ta zama turbaya ko ta kacaccare ko ta rarrabu ko ta kone ubangiji subhanahu wataala zai iya dawo da wannan dangan cikin ya dawo mata da ranta ubangiji subhanahu wataala ya ba da hujja guda biyu masu ƙarfi hujjar farko shine halittar dan adam daga babu halittar sa daga turbaya sannan kuma da halittar sa daga dugun bali sannan kuma ubangiji ya ba da hujja ta biyu ita ce yadda Allah yake raya kasa bayan mutuwarta bayan ta kekashe idan ubangiji subhanahu wataala ya saukar mata da ruwa sai kaga cewa wannan kasar ta kumburo ta girgiza ta kumburo ta fitar da ƴaƴan itatuwa ta fitar da shuke-shuke ta dawo mai rai ta fitar da abin da masu rai za su bukata su ci don su rayu yadda Allah subhanahu wataala yake yin waɗancan ayyuka kuma dukkanin kuna ganin sanda abin yake faruwa kuma kun san cewa ba ku da wani hannu a ciki da kula wani tasiri a ciki Allah shi yake yin kayansa to wannan dan ya tabbatar muku da waɗannan abubuwa guda biyar na farko cewa Allah subhanahu wataala shine gaskiya, shine wato abin bauta na gaskiya wanda ya cancanta ku bauta masa shi kadai, kada ku hada kowa da shi. Duk wata bautar da za ku yi ba tashi ba, to kuna yin aikin banza ne, ba za ku samu ladansa ba, sai dai Allah subhanahu wataala ya kama ku akan wannan. Sannan abu na biyu, wa anna Allah yuhyi al-mauta, Allah subhanahu wataala yana tayar da matattu, yana sake dawo musu da rayukansu bayan mutuwarsu. Sannan abu na uku, anna Allah ala kulli shay'in qadir, kuma ku tabbatar da cewa Allah mai iko ne a bisa komai, babu wani abu da yake gagarar Allah subhanahu wataala a sama ko a ƙasa. Wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira, ala ce babu wani abu da yake gagarar Allah a cikin sammai ko a ƙasa. Lalle shi Allah ya tabbata qadiran aliman, ne cikakken ilimi ne, qadiran ko mai cikakken iko. Saboda haka ƙudurar Ubangiji subhanahu wataala ƙudura ce sakakkiya, babu wani abin da yake mata tsaidi, babu wani abin da yake mata shamaki, ba wani abu da yake yi wa ƙudurar Allah wege ya hana ta aikata abin da Ubangiji subhanahu wataala ya so aikatawa. Duk wani mai ƙudura, to ƙudurarsa takaitacciya ce, iyaka tana da iyaka, akwai abin da zai yi, akwai abin da ba zai iya yi ba. Amma Allah subhanahu wataala ala kulli shay'in qadir, bai iko ne akan komai. Cikin abin da yake da iko a kansa shi ne dawo da matattu bayan mutuwarsu, sake dawo da gangunan jikinsu, da sake sa musu wato rayukansu, wanda yana da cikin abin da Allah zai yi. To duk abin da yake mumkin ne, to Ubangiji mai iko ne a kansa. Sannan abu na hudu, wa'annan sa'ata atiyatun la rayba fiha, abu na hudu daga cikin abin da waɗancan dalilai suke tabbatarwa, waɗancan dalilai guda biyu suke tabbatarwa, shine anna sa'ata atiyatun la rayba fiha, lalle alkiyama tana nan tafi, babu kokonto game da ita. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa sai alkiyama ta kasance, domin alkawarinsa ne, ya yi alkawari tana nan sai ta uku, ko da kuwa ko mutane ba ku sun san da za su kasance ba, Ubangiji ya ɓoye muku sanin ta saboda wata hikimar da take tattare da haka, amma dai tana nan tafi. Saboda haka ku shirya mu zuwa wannan lokaci. Wa ada wa nabiyar wa anna Allah yab'athu man fil qubur, Allah kuma yana tayar da waɗanda ke cikin kaburbura, wato waɗanda matattun da suke cikin kaburbura bayan sun ratattake, Ubangiji yana tayar da su ya dawo musu da rayukansu, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Sun ba da misali, wa daraba lana, sun yi mana misali, in ji Allah, wa daraba lana mathalan, ya yi ba da misali a kanmu, wa nasiya khalqahu, amma ya manta halittarsa. Qala, yake cewa, man yuhyi al'idama wa hiya ramim, wane ne wannan da zai raya ƙasusuwa bayan sun ratattake? Allah ya ce, ƙuri ka ce da shi, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, wannan da ya ƙirƙiri halittar waɗannan ƙasusuwa a karon farko shi ne zai sake raya su. Wa huwa bikulli khalqin alim, kuma shi masani ne da kowace halitta. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah cikin littafinsa Ilamul Muwaqqi'in ko A'lamul Muwaqqi'in yana cewa, ja'ala Allahu subhanahu ihya'a al-ardi ba'da mawtiha nazira ihya'i al-amwati, Allah subhanahu wataala ya sanya raya ƙasa bayan mutuwarta kwatankwacin raya matattu ne, wa ikhrajan nabati minha nazira ikhraji min al-quburi, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya fito da tsirrai daga ƙasa kamar fito da mutane ne daga cikin kaburburansu bayan mutuwarsu. Wa dalla bin naziri ala nazirihi, Allah subhanahu wataala ya kafa hujja da wani abu mai kama da shi. Wa ja'ala dhalika ayatan wa dalilan ala khamsati matalib, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan ya zanto wata hujja ce, wani dalili ne akan abubuwa guda biyar waɗanda su ne muka ambata. Ibn al-Qayyim yace, ahaduha, abu na farko da Ubangiji subhanahu wataala ya kafa dalili da wannan a kansa shine wujudu sani, cewa duniya da abin da take cikinta da sama da ƙasa akwai wanda ya yi su, ba su suka yi kansu ba. وأنه الحق المبين كما وزن بأي دنيا لأبن إنك تكين تشيني لغسكيا شيني كما بيّنني في الدشي غسكيا تتكي بيّنيا وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله وأن تم تدشي وأقوى الله ألا نغسكيا وأن yana rizumta tabbatar masa da sifofin kamala domin idan ba yana da sifofin kamala ba to da ba zai iya yin abin da yayi ba abin nan da aka gani na halittar sama da ƙasa da dukkan abin da ake gani na halittar rai da sauran halittu da ubangiji yayi yana tabbatar mana cewa ubangiji ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da cikar kudura ya sifantu da irada yana yin abin da ya ga dama fa'alu lima yuridu abinda ya ga dama yake yi abinda ya yi nufi yake yi sannan kuma ya sifantu da rayuwa rayayye ne rayuwarsa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe kuma cikakkiyar rayuwa ce da ba ta da ƙasa babu wani abu na tawaya na gazawa na kasawa na aibi tare da rayuwar ubangiji sannan ya sifantu da cikakkiyar da cikakken ilimi ubangiji masani ne da babu abinda yake koyuwa gare shi la ya'tubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da yake kuya ga shi la yafa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake kuya ga Allah a sama yake ko a ƙasa yake ko mun dantanta sa ko mun girman sa ubangiji yana sanar da shi da waraka ilimin ubangiji ilimi ne wanda lam yasbiqhu jahlun wala yalhaquhu nisyan a da can ba a cewa bai sani bai sani kuma ba a cewa ya manta bayan ya sani ubangiji subhanahu wata'ala rashin sani bai riski saninsa ba haka nan kuma mantuwa ba za ta riske shi ba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala mai cikakkiyar hikima ne duk wani abu da yake akwai hikima a ciki babu wani aikin Allah da yake wofinta daga hikima duk wani abu da ka gani ubangiji ya yi maka ko bai yi maka ba akwai hikima a ciki ka san hikimar ko baka santa ba wajibi ka tabbatar wa da Allah cewa alhakimu ne mai hikima ne yana yin abubuwan sani da hikima sauraka cewa ubangiji subhanahu wata'ala alhaqu shine na gaskiya shine mahaliccin sammai da ƙasa wannan yana rizumta maka ka tabbatar masa da waɗannan sifofi na kamala ka tabbatar masa da cewa mai rahama ne ubangiji subhanahu wata'ala yana da rahamar da ta yi komai da kowa wa rahmati wasi'at kulli shay kowa yana dandalar rahamar ubangiji sawa'un ya yi imani da Allah ko bai imani da shi ba ya yarda da Allah kadai shi ne abin bauta ko bai yarda da haka ba kai ko da bai yarda akwai Allah din ba amma dai yana cikin ni'imar ubangiji ne da rahamarsa a ƙarƙashin rahamarsa yake rayuwa domin da rahamarsa ne ya yi shi ya samar da shi daga babu sannan kuma ya azurta shi da abin da rayuwarsa take bukata na ci da sha da iskar da yake shaka da ƙasar da yake takawa da samaniya da ta rufe shi da masa inuwa da dukkan wani abin da yake kewaye da shi wanda yake amfana da shi duk cikin rahamar ubangiji ne kuma da rahama ce da take buɗaɗɗiya da ta shafi kowa da kowa wanda yake wa Allah biyayya da wanda ba shi da baya masa biyayya wanda ya imani da shi da wanda bai imani da shi ba wanda ya gaskata shi da wanda ya karyata shi duk za su dandani wannan rahama za su ji ta sannan yana da keɓantacciyar rahama da yake wa mu'minai yake wa mu'minai a duniya yake musu kuma a lahira ranar gobe kiyama lokacin da zai lulluɓe su da rahamarsa ya yafe musu ya kai su gidan rahama gidan aljanna Allah ya sa muna ciki duk wannan tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicci wanda yake da iko akan komai yana da zuntar ka tabbatar masa da waɗannan sifofi ka tabbatar masa da ayyukansa na rububiyya cewa shi kadai yake banta da waɗannan ayyuka babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin waɗannan ayyuka ayyukan ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake banta da su babu mai tarayya da shi a cikin su shi yake halitta babu wanda yake tarayya da shi a cikin yin halitta shi yake kashewa babu mai tarayya da shi a cikin wannan shi yake azurtawa shi yake ba da lafiya dukkan wasu bukatu na dan adam shi ne mai yi musu shi ne rabbul alamina da waɗannan ayyuka na ubangiji wato tabbatar masa da su shi kadai wannan sifa ce da dole ne sifar alkhaliku ko asali'u ta rijimci waɗannan sannan abu na biyu waɗanda cikin abubuwa biyar da waɗancan dalilai biyu suka tabbatar in ji Ibn al-Qayyim shi ne annahu yuhyi al-mauta shi ne yake raya matattu ce as-salisu abu na uku kuma umumu qudratihi ala kulli shay gamewar ƙudurarsa a kan komai Allah yana da iko a kan komai babu wani abu da yake fita da ƙarƙashin ƙudurar Ubangiji ko ikonsa sannan ar-rabi'u abu na huɗu itiyazus sa'ati wa annaha la rayba fiha cewa al-qiyama tana nan tafi babu kokonto wajen zuwanta sannan al-khamisu abu na biyar annahu yukhriju al-mauta min al-qubur kama akhraja an-nabat min al-ard yana fitar da matattu daga kaburbura kamar yadda ke fitar da tsiro daga cikin ƙasa Abdullahi ibn al-Imam Ahmad ya fitar a cikin zawa'id dinsa akan littafin Zuhud na babansa Imam Ahmad daga Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu Mu'adh ibn Jabal malamin cikin sahabbai yake cewa man alima anna Allah azza wa jalla haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fi al-qubur dakhala al-janna wanda duk ya yadda ya sakankanci da cewa Allah subhanahu wa ta'ala haqqun gaskiya ne to tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala samuwarsa da kadaitakarsa ya da bautarsa shi kadai wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha ya tabbatar da cewa al-qiyama tana tafi babu kokonto a wajen zuwanta ko da kuwa ta yi jinkirin zuwa to tana nan tafi duk abin da yake tafi kuma a kurkusa yake sannan ya tabbatar da anna Allah ya ba'athu man fil qubur Allah yana tayar da wanda ke cikin kaburbura idan al-qiyama ta zo tsayawa ko ta tsaya Allah zai tashi dukkan wani mamaci duk wanda ya riga ya mutu Allah zai tashi shi zai yadda da wannan da khala al-janna wanda da al-janna saboda haka waɗannan abubuwa guda biyar su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ya yi hujja a kansu da waccan aya da waɗancan hujjoji guda biyu waɗanda suke yanke duk wata shakka sannan Allah ya ci gaba da cewa minan nasi
wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
الله سبحانه وتعالى يتلو بلتشيه وهو من الناس من يجادل في الله لأنه تكي متاني أقول واند يكي جايي تكي لمرن الله بغير علم باتالك إلمي باب ولا هدى باتاره ده شريعه با ولا كتاب منير باتاره ده وني للتاني مي حسكاوا با ثاني اطفه ينا كور ده كان سدن جرمن كاي ليضل عن سبيل الله دومين يبتر ده متاني ده هنيار الله له في الدنيا خزي ينا ده ولاقنشي على رايوه الدنيا ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق كما ذا متنتنا متى عذاب الغبره ده غوبه القيامه zalika wannan kuma zai faru da shi bima qaddamat yadaka saboda abinda hannayenka suka aiwatar wa anna allah laysa bizallamin lil abid kuma allah ba mai zalintar bayan sa bane wannan shine mutun na uku ko kaso na uku da ubangiji ya faɗa da nan gogin mutane tabun kaso na biyu allah subhanahu wataala ya faɗi kaso na farko shine man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulli shaytanin marid wanda yake jayayya game da lamarin Allah ba tare da ilimi ba sai dai kawai ya rika ganin wasu shaydanu suna fada ko suna aikatawa yana kwaikwayon su shi aikin sai kwaikwaya wato a kudin shi kawai sai dai kwaikwaya ba shi da nashi ba shi da tashi hujjar ba shi da tashi kokwalwar da yake tunani da ita wannan shine na farko na biyu kuma wannan shine man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir zaniya yadhhi wancan mai bi ne wannan kuma shi sune jagororin sune ake bi sune suke kokarin kullun su batar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala yace wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu billahi akwai mai jayayya cikin lamarin Allah yana jayayya da manzannin Allah yana jayayya da mabiya manzannin Allah yana jayayya da manzannin Allah akan abinda suka zo da shi na gaskiya akan abinda suka zo da shi na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta akan abinda suka zo da shi na bayanin cikakkiyar kudurar Allah da cewa Allah mai iko ne ya raya matattu mai iko ne ya tashi su yi musu hisabi bayan mutuwa amma ya tsaya yana jayayya akan wannan cewa bai yarda ba ko ya jayayya da mabiya manzannin Allah yadda suke tabbatar da abinda manzannin Allah suka zo da shi yayin da suke tabbatar da gaskiyar da annabawa suka zo da ita sai ya tsaya yana jayayya da su akan wannan shine aljidalu fillahi aljidalu fillah jayayya game da sha'anin ubangiji ko sha'anin abubuwan da ubangiji ya tabbatar na gaskiya dukkanin rukunan imani jayayya akan ɗaya daga cikinsu yana daga cikin jayayya fillah dukkan rukunan musulunci guda biyar jayayya akan ɗaya daga cikin waɗannan yana daga cikin yana shiga ƙarƙashin jayayya fillahi sabti jayayya fillahi ana nufin jayayya cikin sha'anin ubangiji da lamarinsa da shari'arsa a cikin mutane akwai wanda yake tsayawa yana jayayya akan wannan yana jayayya da masu gaskiya masu hujja masu dalili masu littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jayayya da su amma kuma bi ghairi ilmi yana yin wannan jayayyar ne ba tare da wani ilimi sahihi ba sai molanka sai tatsuniya sai labarai sai wasu maganganu marasa kan gado su soki burutu da su yake jayayya a gaya masa faɗar Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi faɗar wani kafiri wani arni cito ai wani bature ma ka shiga shi a littafin sai ya ce kaza ana ce maka Allah ya ce kana cewa wani ya ce wallahi saboda haka wannan jayayya ce ke bi ne ilimi dukkan wani ilimin da yake kishiyantar abinda Allah ya zo da shi ya ambata alqur'ani ko manzannin Allah suka zo da shi wannan ilimi ba sahihi bane ko wani ne ya zo da shi in dai abinda yake fada ya kishiyanci alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan magana ba sahihiya bace dukkan da aka ce ga abinda Allah ya ce karara aka karanta wa mutum ayar Allah ko aka gaya masa hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ingantacce kan wani labari to baya halatta ya ce zai kara wannan abin da wani ra'ayi na kowane ne a duniya kuma duk abin da zai zo da shi ko daga ina ya zo da shi wannan abin ba ilimi ne sahihi ko da shi ya kira shi ilimi to ba ilimi ba ne saboda haka Allah ya kira wannan bi ghairi ilmi saboda jayayya ce da abin da Allah yake yake tabbatar ubangiji shine mahalicci shine masani babu wanda yayi halitta sai shi saboda haka shi ya san komai da ya halitta ya san komai ciki da wajensa saboda haka wanda kuma ya halitta la ya'lamu man khalaq wanda ya halitta sai ka san abin da ya halitta da ka ga abin da ka zo da shi da ya cikaro da abin da Allah yake faɗa ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a sunnah sahihiya to wannan baka zo da ilimi ba ka zo da jahilci saboda Allah ya ce bi ghairi ilmi ba da ilimi yake jayayya ba wala hudan baya jayayya da wata shari'a wato baya jayayya da wata shari'a shari'a ta fidira ubangiji subhanahu wataala ya halicci halittarsa kuma kowace halitta ya kinsa mata shari'arta kowace halitta allazi khalaqa fa sawwa allazi qaddara fa hada ata kulli shay'in khalqahu thumma hada kowace halitta da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ya shiryar da wannan halittar zuwa ga abin da zai amfani ta saboda haka za ka ga cewa ko dabba ce tana sanar da abin da za ta ci amfani ta za ta abin da za ta ci cutar da ita ta san wanda yake kaunar ta ta san wanda yake ta san baki yin ta saboda haka idan dabba ta ga abokin gabarta to ba sai ka ce ta gudu ba haka bera yana ganin bakin zai gudu bakin tana ganin kare za ta kare yana ganin zaki ko kura zai gudu ba buƙatar ka ce da shi gudu Allah ya kinsa masa cewa wannan abin cutar da shi zai yi saboda haka kowace halitta da Allah ya kinsa mata shari'arta wannan ita ce fitra da ubangiji yake kinsa dan adam ubangiji subhanahu wataala sai ya halicce shi da kyakkyawar fitra wato ya zanto ya masa cikakkiyar halitta da lafiyayyar halitta saboda haka daga baya ne yake gurɓacewa daga baya ne wasu suke zuwa su lalata shi كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو أنا قدق أنا هيه والسني هو أنا أبوه هيه وأنا هيه والسني أكن هلت ستأسني هلت السلافيية تسيري لقبايا إيا ينسى سميد الشيء بيهودي وقوبة نساري وقوبة مجوسي أما دا ذا أبرشي دا فترة ستو لذيزة كأي تكر الله سبحانه وتعالى مذيزة بشركة هناك فترة تنا دا قولي واتلالا شيء يعني دا قد منذ الدنيا يقع ورأي يشعب ونده وصابوه ودا ستاتيري دا منانشي wannan fitra din hidaya ce ta Ubangiji subhanahu wataala to yayin da dan adam ya karkace ya saki layi ya bar hanyar Allah da manzanninsa to fitra ta ma sai ta dagule sai ta lalace saboda haka zai zanto ga hankali Allah subhanahu wataala ya bashi amma kuma hankalin da banza baya masa amfani baya masa jagoranci zuwa ga abin da yake sahihi sai ganshi gashi da cikakken hankali amma yana bauta wa tani gashi da cikakken hankali professor ne babban injiniya ne yana gire-gire nana amfana da abubuwan da yake gerawa maka same shi yana bautar bera ko yana bautar wani sakin gungi da ya ajiye a ofishinsa in ya zo bai kaya buge gungin na faduwa zai yi sai ya dauko shi ya dade shi gurinsa in ya yi kura sai an karkafe shi in ya shigo ya ga mai aikin shara bai goge masa gungi bai fada ya baka goge shi ba kafin shi ya yi kura to kaga ashe hankali idan ya zanto ya rasa wato fitrarsa ya rasa lafiyayyen halittar da Allah ya yi masa ta farko to sai ya zanto ba shi da wani amfani sai ka kasa gane gaskiya ga ta kuma kurkuru a gabansa saboda haka waɗannan da suke jayayya game da sha'anin Ubangiji subhanahu wataala suna yi ne bi ghairi ilmi babu wani ilimi sahihi sai tatsuniya sai maulanka sai abin da suka ji sai jita-jita sannan kuma walahudan babu wata shari'a da suke tattare da ita la shari'a ta hankali wala shari'a ta fitra shari'a ta hankali da Allah subhanahu wataala ya sanya wa kowane mutum hankali wanda yace yayi tunani da shi yayi amfani da hankalinsa balu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi al-sa'i kida a ce muna sauraron abin da annabawa suke faɗa kuma da a ce muna aiki da tunaninmu ma kunna fi al-sa'i ba za mu kasance cikin ran wuta ba saboda bai yi aiki da hankalinsa ba wala kitabin munir ba kuma tare da wata wato wani littafi mai haskakawa ba wato babu wani littafi da yake da shi wanda daga Allah yake annabawa suka zo da shi wanda a ciki yake dauke da hujjar cewa ya yi shirka da Allah ko ya karyata Allah ko ya karyata kudurar Ubangiji subhanahu wataala ba shi da wannan shi yasa Ibn Kathir yake cewa ai bila aqlin sahihin sarihin bal bi mujarrad ar-ra'i wal hawa wato yana jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wataala bila aqlin sahihin ba tare da lafiyayyen hankali ba bal bi mujarrabin ra'yi wal hawa kawai tsagwaren ra'ayi ne da san zuciya kawai suke jinsa amma ba wata hujja yake da ita ba wannan su ne shugabannin bata waɗanda suka ja mutane zuwa ga bata ba tare da sun ba su wata hujja akan batan ba illa iyakan kawai waɗancan mutane su ne kasan farko da Allah ya faɗa wa yastabi'u kulla shaytanin marid suna bin su ido ne fa kawai amma ba za ka iya cewa ga hujjar da suka bayar su sa suka bi su ba babu wata hujja kawai haka aka faɗa haka aka faɗa haka aka ce haka aka ce kawai da fir'auni ki ce ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad ba wani abu da zan nuna muku sai ra'ayina za ku kaf ku tsaya ku ci kuna da wani abu tattaunawa da ni abinda zan gaya muku ra'ayina ne sannan kuma kaf ku ɗauka ina ƙoƙarin batar da ku ne shari'a da ke nuna muku haka fir'auni yake rika gaya musu fastakhaffa qawmuhu fa afa'u ya rena hankalin mutanensa ya rena wayansu suka yi masa biyayya ido ne to wannan ta sa har ya kai yayi da awar uluhiyya ma alimtu lakum bil ilahi ghairi ban san ku da wani abun bauta ba ni ba yayi da awar rububiyya ana rabbukum al a'la ni ne ubangijin ku mafi daukaka da haka ya kirawo mutane zuwa ga bauta masa da sallama masa a cikin dukkan ra'ayoyinsa ya rika kawo dokoki waɗanda sun saba wa tunani sun saba wa hankali amma haka aka rike masa biyayya ido ba kaido rife to Allah ya ce wannan zai zo ya jagoranci mutanensa ranar gobe kiyama zuwa wuta ya zumu qawmuhu yawmal qiyamati fa uradahum an-nar bisa al-wirdul mawrud Allah ya ce zai jagoranci mutanensa ranar gobe kiyama gangara da su cikin wuta fitar da wannan guri na wato wannan gurin gangarawa zai jagorance su zuwa ga wuta kamar da ya jagorance su anan da fataccen ra'ayinsa da mummunan ra'ayinsa suka bi shi haka nan a lahira shi zai wuce gaba suna bin shi haka har zuwa wuta haka nan a cikin mushrikan zamanin jahiliya manya-manyan su da suka rika wato yaudar kananan su suka rika jan su zuwa ga kasa suka rika jan su zuwa ga ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam suna hana su sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu suna hana annabi sallallahu alaihi wasallam hana annabi sallallahu alaihi wasallam suna ƙara bincantar sa irin su an-nadhr ibn al-harith irin su al-aas ibn wa'il irin su ubay ibn khalaf da al-akhnas ibn sharik suna daga cikin jimajiman quraishawa jimajiman shugabannin larabawa a zamanin jahiliya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sako daga Allah su suka rika shigewa gaba suna hana mutane sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cewa kar su bi shi mawaki ne ko boka ne ko kuma matsafi ne ko ma su ce mai taɓin hankali ba tare da wata hujja bayyananniya ba tare da wani dalili ƙarfa ba illa iyaka kawai su shugabanni ne kuma da abin da suka faɗa kawai dole a yadda to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce yujadilu billahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir waɗannan su ne a'immatul kufri shugabannin kafirci to haka nan dukkan wani wanda zai kirkiri wata bid'a ya dora mutane akan wannan bid'a ya rika jagorancin su zuwa ga wannan bid'a yana ƙara jan su akan ta ba tare da wata ilimi sahihi ba ba tare da wata hujja ta shari'a ba ba tare da wani littafi sahihi ba illa iyaka kawai yana dora su akan wannan cewa wani abu ne wanda an dade ana yi ko kuma a'a akan shi muka samu iyaye da kakanni saboda haka yake ta kokarin jan mutane akan wannan kuma kullun yake ta kawo abubuwa sababbi yana tusa musu a addini suna bin sa to shi ma ya shiga karkashin wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir saboda haka dukkan wani wanda zai kirawo mutane zuwa ga shari'a to ya kirawo su da littafin Allah ko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abin da kake nema na shari'a dukkan wani abin da kake nema da zai kusantar da kai zuwa ga Allah yana nan a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar a littafin sa yana nan cikin abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi babu wani abu na haƙiƙi ko na shari'a da babu a cikin su nabi yana cewa taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha la yazighu anha illa halik la barku akan hanyar da take fara kal za ka fara cikin haske take koyaushe laylaha kana hariha daranta kamar ranar da yake ka bayyana da yake babu duhu cikinta ko bai a fili yake a ɓoye yake babu wani abu sunan shi sirri ko sirrul asrari da ake taɓa koye shi ake cewa wannan na kasatul kasa ne ko na kawasu ne a'a ko bai a bayyane yake za a faɗa wa kowa babu wani wanda ake kallonsa a mahajubi a ce wannan mahajubi ne ka a faɗi wannan sirrinsa gabansa zai rikice zai rufe wakilai mana tawaye a sunnar annabi a fili take ana karantar da ita ana yi wa mutane bayaninta littattafan mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a fili suke babu wani littafi da ake koyi shi babu wani littafi da ba za a iya sashi gaban mutane a karantar ba kowane littafi yana nan ana sayar da shi ana kuma tallarsa ba wani littafi da aka yi aka koye shi ake cewa sai wani da wani ake nunawa ga wani al-mabnunu bihi ala ghairi ahlihi ce wannan in ba ahalinsa ba ba a nuna wa kowa shi ce as-sirrul maktum daga gurin kitabi sirrul maktum sirri ne abin koyewa domin ba mu da wannan duk wani abu ka ana koyewa je al-imam al-auza'i yake cewa in ka ga wasu mutane biyu suna komawa gefe suna guna guni a junansu suna koyewa to ka sani suna gina hanyar bata in gaskiya ne ku hutu ku yi magana a cikin jama'a kowa ya ji ba ya zanto ana ɓoye-ɓoye ta wannan hanyar ce ta ɓata saboda haka dukkan wani wanda zai ja mutane ya ja zungar su akan ɓata akan bid'a ya san cewa wannan abu bid'a ne wataƙila shi da kansa ma yana ikirarin cewa bid'a ne sai dai kawai ya ce wa mutane ai hasana ce bid'a ce mai kyau saboda haka ku zo ku yi tana da kyau bayan ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sunnatul hasana bai kira mutane zuwa ga sunnatul hasana ba sai bid'a hasana haka sunnatul hasana ta ishe ka yaushe ka gama aiki da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaka har kake buƙatar sai an kawo maka wani ƙarin wata bid'a hasana duk wanda zai ce maka ga bid'a hasana to ka ce a bar ni sai na gama da sunna hasana amma ko littafan sahihai ne kadai aka aje maka gabanka ka riƙa karantawa sai ka ga cewa ga sunnonin Annabi nan rututu a gabanka ba ka gama aiki da su ba amma kuma wani ya kokari ya tsakaba maka wata bid'a ya ce maka hasana ce saboda ka babu wata bid'a sunanta hasana kun so bid'atin dalala wata bata dukkan wata bid'a bata ne wanda kuma ya ce laisa kullu bid'atin dalala to da waye martani Annabi ya ce kullu bid'atin dalala zai ce laisa kullu bid'atin dalala waye martani ba ne yake martani ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake martani haka malamai suka ce wannan ayar ta kunshi dukkan wani wanda zai kirawo mutane zuwa ga bata zuwa ga bid'a ba tare da wata hujja ba bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir Ubangiji subhanahu wa ta'ala anan ya rattaba abubuwan nan guda uku aka fara bil a'am thumma al 'aam thumma al aqas thumma al khas thumma al aqas Allah subhanahu wa ta'ala ya fara bi ghairi ilmi al ilmu anan ya kunshi wato abubuwa da yawa ya kunshi ilimi ya kunshi ilimin da mutum zai kai gare shi ta hanyar hujja ta alqur'ani ko kai gare shi ta hanyar hankali ko kai gare shi ta hanyar fitra sannan sai aka ambaci huda Al-huda ita kuma ta kunshi abinda mutum zai sani ta hanyar fitra kamar yadda muka yi bayani a cikin abin nan mu al-kitab kuma shi kuma wannan sai abinda za a sani ta hanyar wahayi saboda haka huda aka ke samu shari'a ta hanyar littafin Allah aka ke samu shari'a ta hanyar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kuma samu shari'a ta hanyar littafi shi kadai shi yasa aka ambaci hudan wanda a ammu min kitabin munir ya fi gamewa a kan kitabin munir haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rattaba waɗannan abubuwa guda uku kamar yadda ibnu tayyib yake faɗa a cikin littafinsa sawa'iqul mursala to daga nan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani daki-daki a kan wannan da yake jayayya game da Allah game da sha'anin ubangiji ya faɗi siffofinsa kamar haka thaniya isfihi li yudhilla an sabilillahi bi ghairi ilm ثانيه اقصي wato yana kawar da kansa yana juyar da kansa ga yadda ake kiran sa ana ga masa gaskiya shi kuma yana jujjuya kansa yana kawar da kansa wani alama ce ta girman kai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da munafikai wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw rusuhum ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ce idan aka ce da su ku zo manzon Allah ya neba muku gafara sai su juyar da kansu ka gansu suna motsewa alhalin suna girman kai wato suna cike da girman kai suna dubbun tsirewa Allah subhanahu wataala ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sujuda idan ka ce ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama to za ga munafikai anan suna gotsere maka suna bijire maka Allah subhanahu wataala ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka lam yasma'aha ka anna fi udhnayhi waqara fabashshirhu bi'adhabin alim Allah ce idan aka karanta masa ayoyin walla mustakbiran sai juya yana mai girman kai ka lam yasma'aha kamar ma bai ji ba ana karanta masa amma kamar bai ji ba ka anna fi udhnayhi waqara kai ka ce akwai wani nauyi a cikin kunnensa ya hana shi sauraro Allah ce to kai masa albishir da azaba mai radadi lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh